Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kutanta takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mutum mai tabin hankali bayan da shugaban Koriya ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba zai yi gwajin bomb din hydrogen a tekun Pacific. Shugaban jiya Kim ya fitar da sanarwar barazanar tasa ne bayan da ya yi gargadin cewa zai yi gwajin ne domin mai da martani kan barazanar da Trump ya yi mai da kuma karin takunkumin da kakaba mai a taron Majalisar Dinkin Duniya. A jiya Juma'a shugaba Trump ya gargadi Kim a shafinsa na Twitter cewa inda ya ce Kim Jong-un na Koriya ta Arewa wanda yake da tabin hankali wanda kuma bai damu da yadda yake azabtar da mutanansa da yunwa ba ko kashe su da yake yi zai ga jarrabawa da bai taba gani ba a baya. Sanarwar shugaba Kim har ila yau martani ne ga jawabin da shugaba Trump ya yi a zuwa Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon inda ya kira shi a matsayin mutum mai roka wanda ya dauki hanyar halaka kansa da kansa. Trump ya kuma kwatanta gwamnatin Kim a matsayin ta azzalumai inda ya jaddada cewa idan ta kama Amurka ta kare kanta da kawayenta za ta shafe Koriya ta Arewa daga doron kasa baki daya. A wani bangaren kuma a yau Asabar China ta sanar da cewa ta takaita safarar shigar da man fetur zuwa cikin Koriya ta Arewa a wani mataki na bin umarnin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya saka mata karin takunkumi akan shirin ta na gina makaman nukiliyan. A wasu sanarwa da ma'aikatar hadadar kasuwancin kasar ta Sin ta wallafa a shafinta na yanar gizo, kasar ta Sin ta ce za a rika shigar da tataccen man fetur ganga miliyan 2 ne kacal a shekara, kuma wannan sabon tsari zai fara aiki ne ranar 1 ga watan Oktoba nan. Amma ma'aikatar ta ce ta dakatar da safarar tsuran man gas nan take. Shi dai kwamitin sulhu ya haramta yin amfani da man fetur da sauran dangoginsa wajen shirin makamin nukiliya na Koriya ta Arewa a cewar sanarwar. A can baya kasar ta China takan goyi bayan Koriya ta Arewa kan wasu al'amura amma kullun tana kara nuna rashin gamsuwanta kan yadda gwamnatin Kim Jong-un ke tafiyar da kasar. Hukumomi a kasar Mexico sun ci adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar kasar da ta afkawa kasar a ranar Talata ya kai 293 yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da lalube a cikin baragize ko za su samu wanda Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Felipe Puente ya ce fiye da rabin mutanen da suka mutu wato 155 sun rasa rayukansu ne a babban birnin kasar na Mexico. A wani rubutu da ya shafa na Twitter a jiya Juma'a ya ce adadin mutanen da suka mutu a sauran yankunan har yanzu bai canza ba, inda mutum 73 suka mutu a jihar Morelos, 45 a Puebla, 13 a Mexico, 6 a Guerrero, sannan mutum guda ya mutu a jihar Oaxaca. Tun daga ranar Talata masu aikin ceto suka dukufa babu kakkautawa yayin da suke samun taimako daga tawagogin ma'aikatan da kasashen duniya suka tura kasar ta Mexico waɗanda suke kokarin kawar da gine-gine da suka rushe sanadiyar girgizar kasar mai karfin maki 7.1. Kasashen da suka kai daukin sun hada da Isra'ila da Japan da Amurka inda suka taimaka wajen ceto akalla mutane 60 a birnin Mexico. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Senator John McCain na Majalisar Dokokin Amurka ya sanar cewa ba zai iya marawa shirin soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare da ƴan jam'iyyar Republican ke so su yi a ranar 30 ga watan Satumba baya ba. Hakan na nufin Senator McCain ya bi sahun wasu sanatoci biyu ƴan Republican kenan da suka hada da Senator Rand Paul na jihar Kentucky da Senator Susan Collins ta jihar Maine wajen kin amincewa da yunkurin soke tsarin kiwon lafiya na Obamacare. Idan kuma har babu waɗannan ƙuri'u uku, ƴan jam'iyyar Republican ba za su samu adadin ƙuri'un da suke bukata ba a majalisar ba wato domin soke wannan shiri. A wasu sanarwa da Senator McCain ya fitar jiya Juma'a ya ce ba zai goyi bayan soke tsarin ba saboda bai san nawa za a iya kashewa ba, da yadda lamarin zai shafi adashin da masu cin gajiyar shirin ke zubawa da kuma adadin mutanen da suke shirin zai taimaka koyewa wahalar. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce ba zai nemi a kada kuri'a ba har sai sun tabbatar suna da adadin kuri'un da suke bukata domin soke tsarin kiwon lafiyar na Obamacare. Hukumomi a yammacin Puerto Rico sun fara kwashe mutane a cikin manyan motocin bus-bus yayin da hukumar da ke kula da yanayi ke ci gaba da gargadin cewa dam din waje taka zai fashe. Masu kula da dam din sun ba da rahoton cewa madatsin ruwan ya fara tsagewa tun daga jiya Juma'a kuma akwai yiwuwar ya fashe ya haifar da ambaliyar ruwa. Jami'ai sun ce za a kwashe kalla mutane 50,000 zuwa 70 daga yankin da dam din yake. Gwamnan yankin Ricardo Resola ya faɗa jiya Juma'a cewa kalla mutane 13 ne suka rasa rayukansu.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na farko zai magana akan kokarin da hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ta ayyana yi a jihar Neja domin kaiwa ga yaran da ke lunguna da kuma sako-sako masu nisa a jihar wajen yi wa yaran rigakafin yau da kullum. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan rungumar tazarar iyali da jama'a suka yi a wasu jihohin arewacin Najeriya domin ƙara inganta lafiyar iyaye mata da kuma yayansu. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan kokarin da jami'an kiwon lafiya na babban asibitin birnin Maradin Jamhuriyar Nijar suka yi domin kulawa da masu dauke da zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan abubuwan da ke haifar da cutar tamowa ga kananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin za mu ci gaba da kawo muku taron makon gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da kuma haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse headquarter jihar Jigawa, a inda za mu ci gaba da sauraron Hajiya Rabi, babbar jami'a mai kula da sashin yara na asibitin, inda take wa taron mata bayani yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu da yadda za su kare su da kamuwa da wasu cututtuka da kuma yadda za su baiwa yaran taimakon farko kamin kai su asibiti, musamman idan cutar gudawa ta sami yaro a cikin dare. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir. Rayuwa na koka an yi wafi da amana, musamman mai zama ta munya da amana da kanmu. Na jo ba mamudi na damu,
Kimanin garuruwa 100 ne hukumar kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ayyana a jihar Neja a matsayin masu wahalar shiga domin aiwatar da allurar rigakafi ga yara ƙanana da ma duba lafiyar mata. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoto.
Waɗannan garuruwa dai na da matuƙar wahalar shiga a sakamakon yadda suke cikin wani yanayi na kwazazzaban duwatsu da ƙoramu da kuma rashin kyawun hanyoyin shigarsu. A yanzu dai hukumar ta UNICEF ta yi wani tsarin shiga waɗannan garuruwa domin tabbatar da an yi masu rigakafin. Malam Muhammadu Sani, jami'in kiwon lafiya ne a jihar Naija, ya yi ƙarin haske akan yadda wannan tsari yake tafiya a jihar Naija.
Sannan kuma UNICEF sun zo da wani program da suke ake cema heart-rich communities. Su kan gaskiya su yi selecting kumsan community za su kai kusan 900 a nan
Naija
kenan, wanda suna bi kowane ƙauye-ƙauye, suna da session plan nasu. Sannan kowane community an ɗauki BCM, Volunteer Community Mobilizer, kuma ƴan garin aka ɗauka. Ita wannan community volunteer BCM za ta je ta tantance yawan yara ƴan ƙasa da shekara 5, sannan ta tantance yawan yara ƴan ƙasa da shekara 1, sannan ta tantance mata masu juna 2. Idan ana yin rigakafi na yau da gobe na campaign kamar polio campaign, za ta yi aiki tare da team ɗin nan, house to house team. Sai ta bi ta tabbata cikin yaran nan ƴan ƙasar shekara 5 ko wani an yi mai rigakafi. Sannan idan su heart rich team din suka je garin, za ta tabbata kuma ƴan wannan ƙasar shekara 1 su kuma an ɗauke su an kai su wurin an yi musu alluran rigakafi.
A ƙarƙashin wannan shiri dai akwai tanadi na baiwa mata masu juna 2 kulawa ta musamman, kamar yadda Malam Muhammadu Sanin ya yi ƙarin bayani.
Sannan kuma mata masu juna 2 da ta suka rubuta, idan mace ta haihu za ta rinka zuwa tana yi ma matar bita akan abubuwan da na shahi lahiyanta da wasu abubuwa, musamman a tabbata ita matar ta an yi mata allurar rigakafin sarki haƙora wanda ake ce tetanus. So za a yi masa wannan allura ta ɗaya, a yi ta biyu. Sannan idan sun haihu za ta rubuta sunan yaron a ƙarƙashin rigakafi na yau da gobe, wato routine immunization. Sannan ta rinka follow up ta tabbata cewa lalle yaron an ɗauke shi an kai shi asibiti ya fara rigakafi. Sannan bayan sati 6 za ta koma ta tabbata an mai da shi, bayan sati 10 ta koma ta tabbata an mai da shi, bayan sati 14 ta koma ta tabbata an mai da shi, sannan bayan wata 9 ta koma ta tabbata yaron ya kammala rigakafi ziyara 5.
Malam Muhammadu Sani, jami'in kiwon lafiya a jihar Niger kenan, yake ƙarin haske akan wani tsarin shiga wurare masu wahalar yin rigakafin yara ƙanana da ake kira hard reach area a turanci a jihar Naija. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Alamu na nuni da cewa iyalai a jihar Jigawa sun fara rungumar tallar iyali, ganin irin yanda abin ke taimakawa wajen inganta lafiyar uwa da ɗanta. Halimatu Abdullahi na da rahoto.
Ana ƙara samun wayar da kai daga jami'an lafiya yadda ya dace, domin ga dukkan alamu kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu, kamar yadda na zanta da malama Hawwa a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni.
To gaskiya ni mahimmancin da na duba don ƴata ta fara tana wata uku na samu cikin ta biyu, kuma wahala yarinya kullum muna asibiti, kullum muna asibiti. Ka samu tazara misali da na haifi ƴata ta biyu, ina haihuwa ƴata ta biyu sai na garzo asibiti, na zo aka yi mini fulanin, da aka yi mini fulanin aka yi mini allura ta wata uku, sai da na shekara 2-3 ban haihu ba, sai da ƴata ta tashi ta girma tana yawon ta ko ina, sannan na ƙara samun gaskiya ni dai yana da muhimmanci dan na ga amfanin sa.
To ko waɗanne hanyoyi jami'an lafiyar ke bi domin ƙarfafawa al'umma game da batun? Malama Jamila jami'a ce a sashin kula da bada tazarar haihuwa a asibitin na Rashid Shakoni.
Mukan dai gaya musu cewa ga yanda abubuwan suke, ga matsalolin da za su iya bayarwa, mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. Wanda ya yi masu za su zaɓa, mu gaya musu da abin da za su iya gani a kan shi, su sami yarda su amince da shi, kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali.
To misali kamar idan mace ta haihu, kin ga za ta zub da jini, wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron, amma sau tari wa'yansu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin ba da tazarar
haihuwa tsakanin yara sai kaga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan matan
mukan shawo kan su ne ta yi musu bayani illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma kamar idan mace ta haihu kinga ta zubar da jini tana buƙatar hutu mahaifar ta wahala jini jijiyoyi sun sai to yanda muka yi musu bayani cewa yana da kyau su huta mahaifar ta dawo daidai ta samu lafiya jikinta ya kware kafin ta samu wani ciki kinga kamar wanda aka yi matiyata aka ciro baby din to ana buƙatar ta huta na kamar shekara 2 kafin ta samu wani ciki kinga zuwa shekara 3 insha Allah ana sa ran ba mu wasu mazajen nan sukan bada matsala amma daga baya muna gayyatar su su zo mu wayar musu da kai dai a faffada musu sai su yarda
Halimatu Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
asibitin maradin jamhuriyar Niger na kokarin samun horarwa na musamman wajen fadakarwa domin kara kula da masu fama da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inji wakilinmu Shu'aibu Mani
a dalilan bada kulawa ga masu fama da cutar zazzabin cizon sauro jami'an jiya dake babbar asibitin birnin Maradi da daukar wani karatun tanusu domin magance wannan matsala da ta haddaba al'umma Dr. Eze Halimatu ta gidan Ayara a babbar asibiti ta birnin Maradi.
Ya kamata mu tara likitoci mu tunasashe su yanda ya kamata a kula da mutane masu irin wagga cuta.
Dr. cutar sauro kamar su wasu ne ta kama da gaugawa.
Wanda ta kama da gaugawa sune yara, kananan yara balle ma wanda basu kai shekara 5 ba. Sune ta kamawa da gaugawa sune kuma take banna a cikin su. Kuma waɗansu mutane da take kama kuma sune mata masu juna. Su ma mu tsara cizon sauro tana haddasa banna a ciki. Tsara cizon sauro tana da illoli tana kashewa kuma in ba ai hattara ba ma bata kashan ba ma kuma tana barin lahani kamar higar ruwan nan yayin zabura-zaburan nan wataran bayan an kare maganin masarcin sabon sai kaga yaran nan ya zamana kafafu ba su aiki ko ya zamana ba ya shi ko ya zamana ba ya gani duk wannan kun ga illoli ne da masarcin sabon take iya kawo idan ba a dauke ba a mata magani da gaugawa ba
dangin mata masu ciki ba
to dangin mata masu ciki abin da yake iya haddasa ciki ya wadi yana iya sa an ai yaran ma ya zamana karamin jiki gare shi uwa ma da ta samu matsala na karamcin jini
daga cikin likitocin da suka dauki wannan horo malam Sadisu Amadu ya gamsu da wannan niyya
bisa wanga horo bisa haraka paludism wato masasarar cizon sauro to gaskiya mun ji dadi saboda idan masu horon ga suka koya mamu abubuwa da yawa muka dauka zamu aiki da su aikin nan zamu yi da su zai sa lalle kam masasarar cizon sauro ta rage
anan babban asibiti ta birnin Maradi galibi za a kanana yara da mata an kawo su a matsi a wace irin gudunmuwa za ka kawo musu ta gaugawa
gudunmuwa ta gaugawa za ka kawo musu idan sun zo za a karbe su da hannu biyu a yi musu magani
babu rani ko da damuna cutar zazzabin cizon sauro akwai ta da yaduwa cikin al'umma game da halanta Dr. Eze Halimatu na mai kira galibin al'umma.
Abu na hari a kiyaye. Kun ga dai sangi ya zama da yanzu dai alhamdulillah. Kullum ma raba shi ake. Kina ai amfani da shi tunda wata ran baba dawo bace ba amfani da shi. Ana da sangi amma ba a kullawa, a kullu sangi. Sannan kuma a gyara mahalli, a bar barin ruwa suna kwance tunda nan ne sabroki a hayewa. Wani ciyawa ciyawa wajen gidaje yanzu yake lokacin ruwa ne duk a nome a hudda shi. Da an ga alamun masassara ga yaro balle a kamari ga yaro. A kawo shi likita tun daga gawa a mai magani tun kafin abin ya kai shiga matsala.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger. Shin ko iyaye mata masu renin jarirai da yara kanana sun san me yake haifar da lalurar tamowa ga ƴaƴansu? Muhammad Salisu Rabiu na da sauran bayani a cikin rahoton da ya aiko mana.
Malama Habiba Ahmad Aliyu, jami'ar lafiya ce a sashen lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabe da ke jihar Kaduna, ta kuma yi karin haske akan abubuwan da ke jawo jarirai da yara kanana suke kamuwa da larurar ta tamowa a yayin wani taro da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a matsakaicin asibitin garin Jaji da ke jihar Kaduna.
Akwai su da yawa amma akalla uku su ne masu muhimmanci da suke haifar da cutar tamowa. Na ɗaya akwai rashin ingantaccen abinci, na biyu rashin shayar da nonon uwa akan yadda ya dace, sannan na uku rashin kula na maganar tsafta yana haifar da ita ma wannan cutar tamowa. Cutar tamowa kamar yadda na ce na farko akan rashin ingantaccen abinci. Idan yaro an haife shi akwai lokuta da ya kamata bayan wata shida idan ana shayar da shi nonon uwa zalla yana kaiwa wata shida akan ba su shawarwari akan su ba su wani abinci na daban haɗe da shayar da wannan nonon wanda zai taimaka masu yara su ci gaba da girma. Akan ba su shawara akan abinci wanda yake ba mai ƙarfi ba mai ruwa-ruwa, kamar akan ba su shawara yin kunun gyaɗa ko a ba su shawara kan abinci kamar fate mai ruwa-ruwa kamar faten doya, faten dankali, yadda ba zai yi wahala wurin yaro in ya ci tumbishi ta narkar da wannan abinci ba. Wake da faffe, ɗan kifi, ɗan kwai, duka su ne waɗannan sinadarai da suke gina jiki. Mukan kira su nutrient waɗanda suke su ne kamar mukan kasa su kashi uku gida uku, akwai mai gina jiki, akwai mai sa jiki ya ƙarfi, sannan akwai mai kare jiki da dukkan wasu cututtuka. Su waɗannan abubuwa mukan ba su shawarwari a asibiti cewa su ƙoƙari idan yaro ya kai wata shida su fara ba yara waɗannan abubuwa. Idan aka samu akasin haka iyayen da suke gida suka ki baya da wannan ba su damuwa cewa yaro kawai nono ya ishe shi, su yaro akan samu matsala, yakan fara samun matsalolin cututtuka da zai sa shi ya rage girmansa da nauyinsa da kuma girmansa da kuzarinsa. Sannan haka wurin shayar da nono, idan mace ta haihu, da zarar mace ta haihu minti 30 in aka daura yaron nan akan nonon uwa, zai haifar da nonon uwan ya zo sosai, idan aka ci gaba da bashi ba tare da ta samu damuwar rashin ruwan nono ba. Kuma bashi din akai-akai a kowane lokaci din har wata shida ingantacce babu ruwa yakan sa yaro ya girma da kuzarinsa da ingantaccen lafiya, tunda shine rigakafi ga dukkan wani yaro. Kuma yakan inganta kwakwalwarsa da tunaninsa da dukkan wani yaro da zaka hada wanda bai samu wannan cikakken kulan ba. To bayan wannan, kamar yadda nace, zamu ba su shawara akan abinci mai inganci. Sannan na uku, tsafta. Tsafta zan kara hada shi da rigakafi. Idan yaro ana kula da shi a wannan lokutan yana zuwa a rigakafi, wa'annan rigakafi da ake kare yaro daga cututtuka tun daga haihuwa zuwa wata tara zuwa sama da haka, shi ma yakan taimaka ya kara ma yaro, ya kare yaro daga dukkan wani cututtuka tun da za a karfafa garkuwar jikinsa ne. Sannan kuma tsafta na daya yana ciki daga cikin abubuwan da muke basu kullum, kan musu bayani cewa su dinga tsaftace abincin yaran su, kofunan shan su da gidajensu da sauransu, saboda idan ba tsafta yaro abu kadan zai iya fara sa shi fara amai, ya fara zawo. To ruwan jikin yaro da zaran yayi so ɗaya so biyu so uku za ka ga yayi kasa. To kasan da yayi tunda jikin yaro yana kushe da ruwa mai yawa, yayi so ɗaya so biyu so uku, to in ya ƙara hudu biyar za ka ga yaro nan da nan ya sauka, idanuwan shi sun fada, jikin shi ya fara yaushi. So waɗannan abubuwa su suke fara haifar da cutar tamowa, wanda wasu iyayen ba su damuwa sai yaro yayi zawo so goma so sha biyu ba za a damu ba har sai ya fara lalacewa. To sannan a fara tunanin me za a yi. To kuma kafin a yi wani abu yaro ya ga ya shiga cikin wata matsala da muke kira tamowa din.
Malama Habiba Ahmad Aliyu, jami'ar lafiya a sashin lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabe kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Jaji a jihar Kaduna.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutse wajen taron gangamin makon lafiya da gidan Radio Muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da rayuwar kasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya. Yau ma Haji Arabi babbar jami'a mai kula da sashin yara za ta ci gaba ne daga inda ta tsaya a cikin shirinmu na makon jiya inda take yi wa taron iyaye mata jawabi yadda za su kula da 'ya'yansu domin kare su daga kamuwa da cututtuka.
Idan har a nesa kike kafin ki zo ki kawo ɗanki, in ɗanki ya kamu da ciwo ko da daddare ne ko kina ganin a lokacin ba yanda za ki garzayo asibiti, akwai bayanai da ake wa iyaye na ruwan gishiri da siga da za su haɗa wa 'ya'yansu kafin su zo asibiti. Wannan ruwan gishiri da siga yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, saboda lokacin da yaro yake wannan gudawar yana zubar da ruwan jikinsa ne a wannan lokacin. To wannan kuwa ba ƙaramar illa ba ce. Na san wasu suna da wannan masaniyar, kuma akwai 'ya'yan da suka taɓa yin wannan larura a haka. To idan kika haɗa wannan ruwan gishiri da sigan, in har mace, yawancinmu matanmu ma a yanzu saboda ana yawan faɗakar da su, sun san yadda ake haɗa wannan ruwan gishiri da sigan. Amma dai na san watakila akwai waɗanda ta yiwu ba su sani ba har yanzu, amma da dama dai sun san yadda ake haɗa shi. In a gida ne za ka haɗa ba ka da shi, saboda ga dare naka na gida shi za ka yi amfani da shi, amma komai ya kasance a tsaftace yake. Za ka tafasa ruwanka ka ajiye shi a rufe ya huce. Bayan ya huce, to akwai kwalba da ake amfani da ta, amma ba lallai ne mace ta samu wannan kwalbar ba. Akwai kofi irin na masu sai da shayin nan, shi yawanci ake yi wa mata bayanin cewar su cika shi biyu na ruwan bayan ya huce amma yana rufe, suka zuba a mazubinsu kyakkyawa wankakke. Ke ma kuma ya kasance kin tsaftace hannunki, ba hannunki da dauda da komai za ki zo ki hada ba. In kika yi wannan, to maimakon yaron ki samu lafiya kin kara masa wani ciwon kenan. Bayan kin tsaftace ruwanki kin tafasa shi ya huce kin zuba a wannan, za ki samu cokalinki dan karami, ki samu siganki, za ki cika cokalin sai ki sa karamin dan yatsanki, tunda dama kin wanke hannunki tas ba kuma a jike ba a bushe, ki shafe sai ki zuba. Sai kin zuba kamar ciki goma na sigan, sannan ki ɗebo gishiri ki shafe ki zuba shi ciki daya, sai ki hada. Za ki ta ba wannan yaron wannan ruwan har kafin lokacin gari ya waye ki kawo shi asibiti. Kuma na san da dama ana gaya muku cewar wai idan kuka hada wannan ruwan da zaran gari ya waye sai a zubar, a'a ba haka bane. Sai lokacin da kika hada shi ya zagayo din nan, to lokacin ne shine amfanin shi ya kare, sai ki zubar ki sake hada wani. To in kika garzayo kika kawo danki asibiti kuma da kin zo, dama kar ku yadda da shaye-shayen magunguna akan wannan gudawar ta yara, yana da illa sosai. Gara ku kawo asibiti. In kuka kawo asibiti akwai ruwan gishiri da siga wanda wannan ya fi tsafta ma, shi za a baku da kuma wani sinadarin magani shi ma wanda yake mai da madadin, akwai wani sinadari da yara suke zubarwa a jikinsu, to shi kuma yana mai musu da wannan sinadarin. To saboda haka kare mutanen gari su dinga gaya muku abubuwa kuna ɗauka, gara mace ta garzayo ta zo asibiti ta kawo ɗanta.
Hajiya Rabi kenan babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa take yi wa taron mata bayani yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu a taron gangamin makon lafiya da gidan Radio Muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da rayuwar kasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse headquarter jihar Jigawa kwanakin baya. Ibrahim Alfa Ahmed, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.